أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث
أسفا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ورضي الله تعالى عن سادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم. Muna ranar talata 23 ga watan goma, watan Shawwal, a cikin watanni na addinin Musulunci, shekara 1443 hijira, ko mu ce ƙaura ta farin jikada fiye a cikin halitta sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya rida 24 ga watan biyal shekara 2022 miladiya. Allah maricin kowa da komi wanda sai ya so ake ya sake mayar da mu wannan majalisi a daidai wannan lokaci wanda mai darasi a cikin wannan littafi namu mai albarka mai sunan usulul iman fi dawil kitabi wa sunna na babban malamin mu a Sheikh Dr. Salih ibn Abdul Aziz bin Ali Shay. Littafin da ke karantar da mu haqiqanin tauhidi waccan ta gyara tauhidinta ni in gyara tauhidina kai ka gyara tauhidinka. Muna shi da godiyar mu ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake mayar da mu wannan majalisi. Fatan mu Allah ya jagorance mu cikin abin da zan mu faɗa mu samu dacen littafin Allah Al-Qur'ani mai girma, mu samu dacen sunna ingatatta ta manzo sallallahu alaihi wasallama ƙarƙashin fahimta ta salafin salih mazanjiya na ƙwarai sahabbai magabata da tabi'ai da tabi'in kuma Allah ya bamu ikon farin gaskiya da kuma aikata gaskiya. Karancin ilimi abinda mu gane bana addini, Allah gane da mu. Allah subhanahu wata'ala ya sanya mana ikhlasi a cikin nasiha da muke yi da ba dan kai ba, Allah subhanahu wata'ala ka tsare ni. Yan uwa musulmi, akon atashi, akon atashi, bayan mun yi hutu na azumi, yau gashi za mu tashi bisa kan darasi na 18. Darasi ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan littafi na mai albarka na usulul iman fi dawal kitabi wa sunna na ban malamin mu a Sheikh Dr. Salih bin Abdul Aziz bin Ali Shay. Za mu tashi yau akan darasi na 18. Kamar da muka faɗa ƴan uwa, littafi ne wanda yake karantar da mu tsantsan tauhidi. In gyara tauhidi na, ka gyara tauhidinka, waccan ta gyara tauhidinka, tauhidinta, domin a gudu tare a tsira tare. Domin kalmar tauhidi ita ce kalmar la ilaha illallah, kalma ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake tura kowane manzo ko kowane annabi zuwa ga al'ummarsa. Allah ke cewa wala qarba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibud dagut. Allah ya ce haƙiƙan mun tura ko mun aika ko mun tada manzo na musamman ko wani annabi, mun tura shi zuwa ga al'umma idan yaje abin da yake cewa an ibudullaha subota tawa Allah shi a dai kadda su hada Allah da wani a cikin bauta. Wastanibud dagut sun sanci dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba, min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Wannan shine dukkan manzanni da Allah subhanahu wata'ala yake tura su zuwa ga al'umma su karanta su da al'umma su. Abu na farko shine tauhidi, tukun daga baya shari'a, kaza ta biyo baya. Saboda haka ƴan uwa musulmi, yau rayuwata ko rayuwarka ko rayuwarki ko rayuwarsu ko rayuwarmu tana buƙatar gyaran kalmar mu ta la ilaha illallah. Mu je makaranta mu abokanci malamai su karantar da mu abinda la ilaha illallah take nihi, mi ta kumsa, miye ma'anarta, mi take karanta suwa, mi ya kamata in kiyaye domin tabbatuwata akan tauhidi dan uwa musulmi. Domin duk rigimar da ake ila uwa musulma, ka shaidinki kan kije wa Allah ba kya cikin ahlut tauhid, ma'abuta bayin Allah masu kade ta Allah, kan kije wa Allah da shirka. Dukkan wani laifi Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta shi, amma banda laifin shirka idan an mutu ana yi ba a tuba ba. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wani guri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi yace dakhala aljanna. Duk wanda ya kwadi kalmar la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yana mai fadin ta tsantsa dan Allah, yana mai sanin ma'anarta kuma ya fade ta ne a cikin zuciyarsa, zuciya ta yarda babu wani macancancin a yi mishi bauta da gaskiya sai Allah, ko da ga muna maza ko da ga muna mata. To wanda ya mutu da wannan kalma ya fade ta har ya mutu, to wannan ya shiga aljanna. A shiga kalmar tauhidi ɗan uwa, kalma ce da ya zamanto wajibi a kanmu, ballantana duniyar mu ta yanzu. Za ka ji wani yana kasuwanci kwana ɗaya biyu, kasuwancin ya jaraba, sai ka ji an sa laya, an ce wani ne ake zargin ya mishi magani, wani ya kwanta bashi lafiya, sai ka ji wata ɗaya wata biyu an zo an sa laya, ana zargin wani ya mishi magani. Shi idan kai shirka ko kai sihiri, miye za ka samu ɗan uwa musulmi? Kai kuwa mi za ka zama? Wani matsayi za ka zama? To saboda haka ɗan uwa musulmi, ka shaidinka kadda ka yarda ka mutu kaje wa Allah kana mai yin sihiri, kana mai yin shirka, kana mai hada Allah da wani. To mala a cikin wannan littafi yana karanta su da mu haƙiƙanin tauhidi, domin mu kakkabe ma ƙurar da aka zuba ma tauhidi, mu dawo tsantsar tauhidi kaɗai ta Allah, kuma bayan haka mu tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallama, da'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbar wajtuniba ma naha anhu wa zajara wa alla ya'budu Allah illa bima shara. Kamar yadda muka faɗa, za mu tashi darasi ne na 18 yau ba'a da bismillahir rahmanir rahim. Malam yace al madlabul awwal, abin nema na farko ar-ruqa, shine ruqya. Ruqya karatu da ake yi dan neman lafiya ko dan neman waraka. To yau darasinmu zai tashi abin nema na farko, in ji malam, shine za mu tashi akan abin da ya shahi ar-ruqa, tawida, karatu da ake dan neman lafiya ko dan neman waraka. Imma mutum ya kamu da rashin lafiya, imma mutum ana mishi zargin an mai sihiri ne ko an mai shirka ko waɗansu abubuwa sun fito a jikinsa, a zo a karanta mishi wani karatu, to shi ne malam zai maka darasi a kan haka. Dan uwa musulmi, sai malam ce ta'arifu ita ar-ruqa, jam'u ruqya. Malam yace ar-ruqa, in kace da larabci ar-ruqa, jam'u ruqya ne, jam'i ne na ruqya. Ruqya mufradi ne, abu ɗaya ne, amma kace ar-ruqa to diyawa ne. Shine malam yace dan ka gane ita, kasanta ita ar-ruqa kin nan, ruqya da ake faɗa, to ar-ruqa jam'i ne na ruqya. Zaka ji wani an ce arshin Allah ya taka mishi, a ne masu ruqya su mishi. To ba ma ki ɗaliba ko ɗalibi neman ilimi a tambaye ka menene jam'i ar-ruqya, ar-ruqyatu menene jam'in shi, sai ka ce ar-ruqa shine jam'in shi a yare na Larabci. To menene ar-ruqa kin nan ko ar-ruqya kin, menene shi, me ake nihi da shi? In baka san shi ba, in bin san shi ba, in ba san shi ba, in ji mala yace huya qira'atu, shine wani karatu da ake yi, da ake karantawa mara lafiya dan neman waraka, dan neman magani. Wan nafsu da kuma tofi, ko kuma mu ce busa, a zo a toha ma mutum wani abin da ake karantawa da baki, sai a toha, in an karanta sai a toha. Ko ka ce karatu, ko ka ce busa, ko ka ce tofi. Ɗaliban lishafa'i, ana yin wannan karatu ne, ko ayi wannan busar a cikin ruwa, ko a diba daidai gurin a toha, ko a karanta daidai wurin, ko a kawo ruwa a kofi, ko a kawo ruwa a moda, ko a cikin wata tasa, a ce a karanta mawa na karatu, ko a toha mushi abu kaza a cikin ruwan wannan. Ɗaliban lishafa, ana yin shi don neman waraka wal afiya, da kuma neman samun lafiya, da kuma neman samun lafiya wal afiya. Sawa'ul mala yace daidai ne, kanat min al-Qur'an al-Karim, shi wannan karatun da aka yi ko wannan musar da aka yi ko tohin da aka yi ya kasance daga alqur'ani ne a karanta aw min al-ar'iyatin nabawiyya al-ma'thura ko kuma a'a an yi shi daga cikin addu'o'i na annabi waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama al-ma'thura waɗanda suke ingatattu sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama aka karanta wannan addu'ar da hadisi ya tabbatar da ita in an karanta ta ana fatan mara lafiya Allah zai bashi lafiya sababi to wannan shine malai maka ta'arifin ar-ruqya ko kuma ar-ruqa wani karatu ne ko kuma ayi busa dan neman waraka ko dan neman lafiya shin wannan abin da aka karanta ya kasance alqur'ani aka karanta ko kuma aka towa ko kuma addu'o'i daga cikin addu'o'in da aka samu su ingatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam mallan yace ba'un hukumuha to dalibi za a tambaye ka a matsayin ka mai zuwa makaranta menene hukuncin ar-ruqyatin nan ko kuma mufradinta ar-ruqya cinye mufradinta amma jam'in ta menene ar-ruqa haka ne ko dalibai yawa to me hukuncin ta an ga malama Maryam tana zuwa makaranta har tana da aji tana koyawa malama Maryam menene hukuncin ruqya ko ar-ruqa a musulunci malam sai yace al-jawaz halakni ya halitta idan mutum bashi da lafiya a karanta mishi waɗansu ayoyi daga cikin alqur'ani wanda suke da tabbas ayoyin nan an yi su da sunan addu'a ko kuma a karanta mishi addu'o'i na cikin hadisai ingatattu jawaz malama abin da ta bada amsa anan ta ce ai ruqya halakce in dai a karanta alqur'ani ne zunzurutun alqur'ani dan neman lafiya ko dan neman waraka wannan halak ne ko kuma addu'o'i waɗanda suke cikin hadisai ingatattu a karanta da niyyar neman waraka kamar su ne Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzani wa min asqa kaga wannan addu'o'i ne na neman waraka na dukkan waɗansu cututtuka waɗanda suke sun shafi alloba ne ko cututtuka ne to irin waɗannan a zo a karanta su da niyyar neman waraka ko neman lahiya ko neman kariya daga Allah Allah kare ka da kamuwa daga dukkan wata cuta Allah ya tsare ka daga dukkan wata cuta ko wata rashin lafiya to wannan inji malam yace in dai alqur'ani ne zunzurutun alqur'ani aka karanta ko kuma a addu'o'i ne cikin hadisai ingatattu da neman tsari ko neman kariya wanda amma suka tabbata daga bakin harshen wama yadiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zumirratin fastawa sallallahu alaihi wasallam mala yace aljawaz halakni wa min aladillati ala dalika mayli mala yace ina daga cikin dalilai absa wannan to na abin da zai biyo baya na dalilin ruqya imma ta alqur'ani imma warta tabbata a cikin sunna ingatatta daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin dalilan akan wannan na abin da zai biyo baya sai fara da hadisi gashi nan an Auf bin Malik radiyallahu anhu qala kunna narqi fil jahiliyya fa qulna ya rasulullah kayfa tara fi zalik qala iridu alayya riqabikum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi shirkun rawahu muslim. Imam Muslim ya riwaya daga Auf dan Malik, babban sahabi ne Auf dan Malik, Allah ya kara yarda da shi, yace mun kasance kunanar kifil jahiliya muna yin arruqa karanta wani abu a lokacin jahiliya, muna yin ruqa dan neman lahiya ko dan neman waraka a lokacin jahiliya muna yi. Fa kulna ya rasulullah, yace sai muka zo muka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kaifa tara fi zalika, suka ce ya rasulullah, ya ka gani a cikin wannan ruqakin da muke yi, ruqiyakin da muke yi a lokacin jahiliya, muna karanta waɗansu abubuwa dan neman waraka ko dan neman lafiya ko dan neman kariya a lokacin jahiliya muna yi, ya ka gani ya rasulullah? Kaga sahabbai fa duk abu zawwa suke su tambaya, fasalu ala dhikr in kuntum la ta'lamun, saboda musulunci da yazo manzon Allah yana raye, kasje su cigaba da abinda ya saba wa Allah, ya saba karanta manzo sallallahu alaihi wasallam. Kaga yace mishi ya rasulullah, a lokacin jahiliya muna yin ruqya, to ya ka gani ina matsayin ta ruqya da muke irin ta jahiliya, a lokacin jahiliya muna yin haka. Faqala, fiye a cikin halittu farin jika da bunka bin Allah, saba maka saba ma Allah, mun yi din rasula fa kada ada Allah, wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza. Dan uwa musulmi, ka bi sunna ka zauna lafiya. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, iridu alayya riqabikum, ku bujurto min da wuyayen, ma'ana ku matso da kawunan ku, la ba'sa bi ruqa, babu laihi bi ruqa, babu laihi bi ruqa ma lam yakun fihi shirkun, mutkar ruqiyar da kuke yi babu shirka a cikin ta, babu hada Allah da wani, babu wani saddabaru a ciki, babu wani sai an hada kaza da kaza, ko sai an yi baya baya, ko sai mutun yayi wane ne, mutkar babu shirka a ciki. Manzon Rama yace babu laihi, wannan hadisi Imam Muslim ya wutar da shi. Kaji dalili na farko da Manzon Rama alayhi salatu wasalam ya tabbata man da yin ruqya, ruqya ko arruqa, amma wadda babu magumago na shirka a ciki na ta, ka san waɗansu suna yin ruqya amma in ka bi ta tak tak, to sai mu ce sai Allah ke yi. To ma annabi yace ma lam yakun fihi shirku, babu laihi da ruqya, abinda zaka karanta dan neman tsari, dan neman kariya, dan neman waraka daga Allah, sai dai ka gane a gaba zamu gani fa ba abinda ka karanta ba shine warkar, a'a ana karantawa ne sababi ne, mai warkar shine Allah, dan ka gane tsantsar tauhidinka. To babu laihi da abinda za a karanta wanda in an karanta shi babu shirka a tare da shi, wanda li na warko kenan. An Anas bin Malik radiyallahu anhu qala, da hasa rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi ruqya min al-aini wal huma wan namla, rawahu muslim. Hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kare yarda da shi, yace manzon rahama sallallahu alaihi wasallama rahasa rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi ruqya, yayi rangume, ya sassabta, ya rangumta a cikin shi an ruqya min al-aini, na daga kambun baka, azo a karanta ma mutum wani karatu ko na alqur'ani ko na cikin hadisai addu'o'i cikin hadisai suka inganta dan kariyar kambumbaka me kambumbaka akwai wani wanda in ya firta wata magana ga wani yace kai wannan jikin naka mai kyau ne to sai ga wani abu ya same shi shi yasa aka ce wanda ya san yana da wannan in ya gane ce masha Allahu la quwwata illa billah to manzara ma alayhi salatu wassalam yayi rangwame a cikin ruqya abinda za a karanta ma mutum dan kan bumbaka baki ne aka furta sai wani abu ya same shi to babu laihi a zo a karanta mishi qur'ani ko hadisai ingatattu wanda suke tabbatar da wannan an yi shi dan neman kariya da neman kokum uraka walhuma da kuma huma dafi manzon Allah yayi rangwame amma mutun karatu inda dahi ya shige shi kamar dahin mi maciji maciji yana dahi ko bai dahi kunama ta na dahi ko bata da to aka ce wani kunama ta cije shi babu laihi a zo a karanta mishi alqur'ani ko a karanta mishi addu'o'i cikin hadisai ingatattu shine warhuma da kuma dahi dahi kamar wa'annan sahabban da manzon sallallahu alaihi wasallama ya tura su zuwa wata tafiya sun dawo sun zo gari suka nema mutanen garin su sabkar da su suka kiya suka koma gehin gari suka kwanta bayan sun kwanta sarkin garin ko shugaba na garin kunama ta halbe shi ko a ce wani abu ya halbe shi suka nemi magani aka rasa sai wani ya ce a mutanen nan da kuka isa bakewa ai suna bayan gari ku je ku tambaya ko su sun yi tanadi na magani irin wannan suka zo suka tambayi waɗannan sahabbai kun ji gashi shugabanmu ne wani abu ya halbe shi yana kwance ba shi da lafiya ko kun yi tanadin magani wani ya ce muje ya je a gwada mishi gurin ya karanta mishi suratul fatiha Allah ya warkar da shi bayan ya warke suka ɗauki har dabbobi ma suka ba su dabbobin da suka ba su ɗaya ba su taɓa ba saboda su je su gani ya halitta idan kama mutum ruƙuya ko a ruƙa ya ɗauki wani abu ya baka suka tattara suka zo gurin manzon rama alaihi salatu wassalam da shi suka ce ya rasulullah suka ce ya rasulullah kaji a tahiyyar da muka yi mun nema waɗansu mutane su sabke mu ba sabke mu ba amma babban su ya kamu da rashin lafiya wani ya zo ya karanta mai suratul fatiha Allah ya warkar da shi zana sallallahu alaihi ya tabbatar musu da wannan babu laihi akan wannan to shine anan walhuma da kuma wato dahi in ya shiga mutum ana zawwa daidai gurin a mishi karatu a ɗora hannu a karanta addu'o'i waɗanda suka inganta na hadisi ko a karanta mishi qur'ani da niyyar neman waraka wannamla da kuma miyaku ka san wani in ya ganka ya aibata ka ko ya yaba ka sai a ga wasu kuraje sun hutu ma mutum burtik arzu ko kurajen menene ko ina kurji ne a jikin shi ko ina kurji ne to shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rangwame da za a mishi ruqya ko a ruqa za a karanta mishi wani abu na alqur'ani wani ayoyi na alqur'ani ko kuma hadisai waɗanda suke na addu'o'i ko kuma wani ciwo ya hutu ma mutum a rasa ko menene shi to an samu shi ma wannan a mishi ruqya hadisin mu na gaba shine na uku wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man istada'a an yanfa akhahu falyaf'al rawahu muslim jabir dan abdullah Allah karrar shi yace manzara ma alayhi salatu wassalam yace duk wanda yake so ya amfanar da dan uwansa ya taimaki dan uwansa da karanta mishi wata addu'a wani karatu imma alqur'ani imma har sai ingatattu waɗanda ba a yi shirka a ciki nasa ba to duk wanda yake so ya amfanar da dan uwansa ya taimaki dan uwansa da irin wannan karatun ya karanta mishi alqur'ani ya taimaka mishi falyaf'al to ya aikata kina kaga anan ana karantar da mu kana iya zauwa kama dan uwanka karatu a dalilin kaga wata rashin lafiya ko shi ya kawo ka wani bani shin dadi kaza ko wani miyaku ko wani abu ko kaza wata rashin lafiya dai ko kuma yana zargin an mai sihiri ko an mai shirka ka karanta mishi ayoyi na alqur'ani waɗanda suke na kariya na neman tsari da warkarwa daga wurin Allah ko kuma ka karanta waɗansu addu'o'i na cikin hadisi ingatattu da neman kariya da neman tsari wanda Allah shine mai warkarwa shi yin karatun sababi ne ba shi yake warkarwa ba wannan shine hadisin Jabir dan Abdullahi karantar da mu cewa duk wanda yake so ya taimaki dan uwansa ko ya amfana dan uwansa na abin da ya shahi karanta mishi waɗansu addu'o'i wanda suka inganta to falyaf'al ya aikata hadisin mu na hudu akan abin da ya shahi ar-ruqya wanda suka zo yanzu muna magana akan abin da ya shahi karanta ma mutum yi mishi karatu ko kuma a'a amma mutum busa ko tohi ko a karanta wata addu'a a cikin ruwa a ce a ba wane ya sha ko a karanta mishi a jikin shi a towa a karanta a towa daidai gurin muna magana ne akan wannan ina matsayin shi a cikin musulunci to shine nan malam yake madarasi akai ya halitta ayi wannan mutkar babu shirka mutkar babu kulumboto a ciki mutkar ba ayi shirke-shirke a ciki ba in dai zunzurutun qur'ani ne za a karanta da neman warakar Allah ne mai warkarwa ko hadisi ingatacce na addu'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan ya inganta akan ta wannan addu'ar dan neman tsari dazu muka karanto addu'a ta neman tsari daga dukkan wadansu cututtuka ko rigakahi daga dukkan wadansu cututtuka Allahumma inni a'udzubika min al-barasi
wal-juduni wal-hizami wa min sayyi'il asqani
to kaga wannan ai ta inganta an gane ko to irin su wannan to muna darasi ne akan wannan hujjar mu ta gaba ko mu ce hadisin mu na hudu wani Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza istaka minna insanun masahu bi yaminihi summa qala azhabil ba'asi rabbun nas washfi anta ash-shafi la shafa'a illa shafa'uka shafa'an la yugadiru saqaman rawahu al-bukhari wa muslim imam bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisi daga uwar mu'mine uwar abdullah aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallama wadda ya aure dana a shekara 6 ya shiga ɗakin ta a shekara 9 kuma ya mutu duka a duniya ya barta shekarunta duka 18 to Allah ya ƙara da ita take cewa ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan wani mutum ya kawo ƙaran ba shi da lafiya ya kawo kukan ba shi da lafiya yace ba na jin daɗi ya rasulullah ba ni da lafiya ko wurina wuri kaza a jikina ina jin ciwo ba na jin daɗi ina da matsala kaza sai manzara ma alaihi salatu wassalam masahu bi yaminihi sai ya shahi wannan gurin da hannun shi na dama, ma'ana ya dora hannun shi a daidai wurin da yake jin ciwon da hannun shi da dama sun makala, sai manzon Allah ya karanta wannan addu'ar azhabal ba'as rabban nas, mai tafiyar da cuta ubangijin mutane shine Allah. Allah ka tafiyar da wannan cuta, azhabil ba'as, tafiyar da wannan cuta, ka tafiyar da wannan cuta ya Allah. Ubangijin mutane Allah kai ne mai tafiyar da ita ya Allah. Washfi anta shafi, ka yaye domin kai ne mai yayewa, ka warkar domin kai ne mai warkarwa. La shafa illa shafa'uka, babu wata warkarwa ko babu wata yayewa sai dai yayewa ka kai Allah. Shifa'an la yugadiru saqaman, yayewar da ba ta bari wata cuta, ba ta barin wata cuta, wata rashin lafiya ya Allah. Ubangijin mutare tafiyar da wannan cuta. To kin ga wannan ita ma addu'a ce wanda idan mutum yana jin ciwo a wuri kaza sai ka zo ka dora hannunka a daidai gurin ka karanta wannan addu'a azhabil ba'as rabban nas washfi anta shafi la shafa'a illa shafa'uka shafa'an la yugadiru saqaman, tafiyar da dukkan wata cuta ya Allah ubangijin mutane, kai ne mai tafiyar mai warkarwa, babu wata warkarwa sai warkarwarka. Ka tafiyar da wannan cutar, wadda la yugadiru saqaman, warkar wadda ba ta barin wata cuta a gurin. Kaga wannan ka maida al'amarinka ne zuwa ga Allah, addu'ar abinda kake faɗi kiran Allah ne kake nunawar shi ne mai warkarwar, kuma shi ne yake tafiyar dukkan wata cuta. Kai addu'a ce kake kana kiran Allah, izhabil ba'as rabban nas washfi anta shafi la shafa'a illa shafa'uka shafa'an la yugadiru saqaman, sai ka dora hannunka a daidai gurin da mutum yake jin ciwo ka karanta wannan. Malam ya ci gaba da cewa jimun shuruqaha, tazumin yi bayani a matsayin ta'arifin ita arruqa ko arruqiya, mun wadanci hukuncinta. Malam ya kawo dalilai na hukuncin ita wannan ruqiya ko arruqa, to yau kuma shuruqaha, sharuɗanta. Ita arruqa kinnan ko arruqiya tana da sharuɗai, tana da sharuɗi. Malam yace tana da sharuɗai, wali zawajiha, da kuma naga halicinta, wasi hatiha, da ingancinta. Shuruɗun salasatun, sharuɗai guda uku: halicinta da ingancinta. To akwai sharuɗai guda uku a cikin halicinta da ingancin ita wannan arruqiya ko arruqa. A karanta ma mutum wani abu na alqur'ani wanda ba shirka a cikinsa, ko hadisi ingantacce wanda addu'a ce wanda babu shirka a cikinta, to yana daga halicinta da ingancinta, tana da sharuɗai guda uku. Al-awwalu, ilwa musulma, kudin wa musulmi mai sauraron mu, in baka sani ba, shar'i na farko in ji malam, Allah ya ataqida annaha tanfa'u li zatiha dunallahi, kadda mutum ya kudirta ita wannan ruqiyakin tana iya amfani dan kanta ita kadai dunan lahi ba tare da yardan Allah ba. Kada mutum ya kudurta akan shi kawai karatun da ya mishi shine mai warkarwa, addu'a da mutum ce mai warkarwa ba Allah ba, sharadi na warko kenan. Kina kage sai an samu mutum mai tsantsan tauhidi, mai tsantsan ba mai yi sai Allah, ba mai tsorishin lahiya sai Allah, ba mai yayewa sai Allah, ba mai badawa sai Allah, ba mai hanawa sai Allah. To sharadi na warko kada mutum ya kudurta cewa ita wannan abin da ya karanta ma mutum za ta iya amfani ne don karanta kanta ba tare da yardar Allah ba. Fa in taqada annaha tanfa'u bi zatiha min dunillahi fa huwa muharram bal huwa shirkun injimala. Yau kuma inda mutum zai kudurta cewa ita abin da ya karanta kin za ta iya amfani dan kanta ba tare da yardar Allah ba, ba tare da amincewar Allah ba, to fa huwa muharram, wannan abin haramtawa ne, wannan haram ne. Eh, mu addu'a ce za mu yi maka, mai karwa addu'a shine Allah. Addu'a ce za mu maka, mai warkar shine Allah. Za mu karanta maka ayoyin Al-Qur'ani, amma mai warkar shine Allah. Za mu karanta maka addu'o'i na cikin hadisi, amma mai warkarwar shine Allah. Kaga tsantsan tauhidi kenan, tauhidin da babu shirka, ƴan'uwa musulma. To inda mutum zai kudurta cewa ita wannan abin da ya karanta ruƙuyar da yi za ta iya amfani ba tare da amincewar Allah ba, ba tare da yardar Allah ba, to wannan haram ne. Bal ma malam ya ce huwa shirkun, wannan mutum ya shirka. Abinda ya tabbata cikin ahlus sunna wal jama'a, cikin kitabu wa sunna, bal abinda mutum zai yi anan ya taqidu ya kudurta annaha sababu, ita addu'a sababi ce. Malam Bahaushe yake cewa idan an ja izawaka a ja kawa. Kasa ko ta al'ada ana ga suratul waqi'a ce dan ibn arziki. To ka saka suratul izawaka kuma ka shiga daga ce Allah ya maka ruwan zinariya da diamond da kudi da adaki, ai sai ka tashi ka huta, sai ka ji ka nemi sababi. Ina fata an gane. To abinda mutum zai yi anan ya kudurta cewa abinda ya karanta maka ko ya karanta mata ko ya karanta mishi wannan sababi ne. La tanfa'u illa bi iznillah, ba za ta iya wani amfani ba, ta baka lahiya, ta warkar da kai, sai da izinin Allah subhanahu wataala. Ba ta isa ta amfanar da kai ba ko ta warkar da kai, sai da izinin Allah. Wannan shine sharadi na huru. Kada ka kudurta ita wannan abin da ka karanta za ta yi amfani ne dan karan kanta. In ku ka kudurta cewa abin da ka karanta shi ne zai warkar da kai ba Allah ba, malam ya ce haram ne, kuma ka yi shirka, in ji malam. Abin da ya tabbata a nan, ka tsaya aqida ta ahlus sunna wal jama'a, ka tsaya aqida ta kitabu wa sunna, Allah ya ce, manzon Allah ya ce a nan, sai kudurta cewa addu'a da muke yi sababi ce, ba ta iya amfani sai da izinin Allah. Sharadi na farko kenan. Asani sharadin ita ruqya. Na biyu, Allah ya kunu bima yukhalifu shari'i, kama idha kana mutadamminatun du'a'un ghayra Allah aw istighasatun bil jinni wa ma ashbaha zalika fa innaha muharramatun bal shirkun. Sharadi na biyu, sharadin halicinta da ingancinta ita ruqyakin nan, sharadinta na biyu, Allah ta kuna, kadda ta kasance ita ruqyar da kai da ka karanta mishi, ka karanta da abin da ya saba ma shari'a. Ya shafka ya ilu, ya hadara ilu, ka zanuna shafa ma, ai ba suna Allah bane. An gane an gare ku kada ya kasance abinda ka karanta ya saba ma shari'a akwai wani kwashi-kwashi da suke kawo karasa ma menene suke karantawa a cikin yi maka addu'a to kada ya zamanto haka ne ya saba ma shari'a kama idan kanat mutadammina kamar idan ta kasance ta hadu du'a'un ghayrullahi kiran wani Allah ne ake yi ba Allah ba shine ka maka ya shafka ya ilu ya ke jangare ya ke masasau ya ke uwar dawa ki warkar da shi eh haka suke yi wa kamar idan ta kasance an hada ta da kiran wani Allah ba Allah ba ko ana neman ceton wani aljini eh a ce aljini ne zai warkar da kai wama ashba zalika da abin da ya kama da wannan to fa innaha muharramatu wannan abin haramtawa ce bal inji malam dai shirkun kai akwai shirka cikin shi abinda kaji malamai sun ce maka shirka dan uwa musulmi shawa makan karuwa abun ba na wasa bane duk abinda kaji alittahi mutum yana malami yana karanta malami na sunna ba kan ya kama ka magana shirka dadewa ake kaga sai da malai hawa da cewa haramci tukun da aga abin ka hada wani Allah ne a ciki tukun malam da karshe bal shirku bar dai shirka ce ba dan saboda haka ka ce ma mutum mushriki ba karamin abu bane ko ka ce ma mutum kafiri ba karamin abu bane sai an tsaya an bincika an sanar da shi da ilimin shi da hankalin shi da komai tukun an san yana da masaniya akai wannan abin hada Allah ne da wani wannan abin ya butulcewa Allah ya butulcewa karantawar alqur'ani da sunna kuma yana da hankali yana da ilimi yana da masaniya ba ya jahilci abin bare tukun ake ce mishi shirki ba kawai haka nan suddan ba in ka yayi bo ka shirkantar da mutane ka kafurtar da mutane wannan bai cikin usulubin na da'awa na kitabu wa sunna na al-sunna wal jama'a kadiba gani nan malam ka hinyace shirka sai an san shaqaqi sai sharadin ruqya na uku sharadin halicinta da ingancinta sharade guda uku da malam yace as-salisu ga na uku nan yana zawwa malam yace an takuna mabhumatun ma'lumatun fa in kanat min jinsi dalasum wa sha'awazati fa innaha la tajuz injimala sharadin halicin ruqya ko arruqa ko halici sharadin ingancinta sharadanta guda uga na uku nan an takuna mafhumatun ta zamanto abinda kake karantawar lafuzan da kake karantawar a wurin addu'ar da kake ma marar lafiya ko marar lafiya yake karantawa an fahimce shi mafhum ana gane lafuzan da yake faɗa ba abinda ba san ba abinda yake faɗi ba ma'lumatu kuma sananne ne an san shi a gurin malamai na sunna wa yas'alul ulama'a wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sananne ne a gurin malamai malamai wanda ake ce musu malamai fa malamai kuma na sunna fa in kanat min jinsi dalasum malan yace in ku ta zamanto na daga irin dalasum dalasum daga irin abinda ba a ganewa shine dalasum abinda kake hudi ba a gane shi a cikin addu'a da kake karanta mashi wancan marar lafiyar ko marar lafiyar yake karanta aka ce an baka lakani rishin lafiya kaza karanta to ba a gane abinda kake ni ba san ko me kake hudi ba shafka waye ilu waje ga mashi sai ba ilu waje shafka ya ilu kaza ne babu mimi za gane ana washa wazati da kuma saddabaru akwai abin da ake sarka wani abu a sarka abin ka kasa gane abin fa innaha la tajuz to wannan ita bata halitta ba sam in dai abinda kake karantawar na farko ba a gane shi kuma ba a san shi ba kuma hallo ba za a gane abinda kake fadin ba kuma hallo akwai saddabaru da sarke-sarke a cikinsa wanda ba a ganewa fa inna halata juz malam yace to wannan bai halitta ba Imam Malik rahimahullah Allah kare yarda da shi an tambaye shi malam yace wa qad su'ila al-imam Malik rahimahullah ayarqi rajulun wa yastarqi fa qala la ba'sa bi zalika bil kalam at-tayyib an tambayi imam Malik imam darul hijr daga cikin manyan malami masu karantar da mu addini akwai mu wadda Malik wa ta shahara da sauran mazhabi na imam Malik na duniya to shi wannan imam Malikin an tambaye shi ayarki rajulu shin mutum yama wani ruqya mutum yama wani ruqya waye sarki ko kuma shi ya nema a yi mishi ruqya kai kama wani ko kuma ni na nema a yi mun ruqya kai tambaye da aka Imam Malik rahimahullah Imam Zal al-Hijr shin mutum yama wani ruqya dan ka gane komai na addini dalili ake so wala taqabu ma laysa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula an tambaye shi Imam Malik rahimahullah shin mutun yama wani ruqya ko arruqa koko shi ya nema a yi masa amsa daga bakin Imam Malik fa kale shi la ba'sa bi zalika babu laifi ga wannan ka zo ka karanta ma wani karatu na alqur'ani ko karatu na addu'a wanda ya tabbata a sunna bil kalami tayyib inji mawali amma wa bil kalami tayyib da zance wanda yake a tayyib kyaukyawa a shari'anci wanda babu shirka a ciki nasa babu saddabaru babu kulamboto babu kaye kaye a ciki nasa bil kalami tayyib la ba'sa bi zalika inji Imam Malik bil kalami tayyib babu lahi da wannan amma ayi shi ne da magana wadda take mai kyawo a shari'ance ana iya gane magana ana iya sanin ma'anar kuma ya tabbata addu'o'i ne wanda alqur'ani ko sunna suka tabbatar da su kuma ana sanin su ana gane su babu saddabar da kulamboto a ciki bil kalami tayyib babu laifi da zance wanda yake mai kyau ina ganin mai nuna lokaci yana nuna mun lokaci yana hararo mu nan ya kamata mu tsaya a cikin wannan littafi na mu mai albarka usulul iman fi du'il kitabi wa sunna na babban malamin mu a Sheikh Dr. Salih bin Abdul Aziz Ali Sheikh da fatan abinda aka ji mun yi daidai wannan ba hikima bace ba dabara bace daga Allah kuskure da aka ji daga shedan ne muna fatan Allah subhanahu wataala ya kankare abinda ke kuskure ya tabbatar da mu akan abinda ya tabbata cikin littafin Allah sunna ingantatta ya Allah subhanahu wataala ka sanya albarka a cikin ilimin da karanta suwan mu kuma ka sanya mana ikhlasi ya Allah ka sa muna gidan kai yi da badan kai ba Allah ka tsare mu marasa lafiyan mu gidar gidan asibiti Allah ka ba mu lafiya wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa Allah ka jikan iyayen mu da kakannin da iyan kakannin mu malaman mu wanda suka rasu Allah ka yi musu rahama masu rai Allah subhanahu wataala idan lokacin su da namu yayi Allah ka hada mu cikin jannatul firdaus ya Allah kai ne Allah muna tawassuli da karatukan da muke da wa'azukan da muke Allah ka zauna da kasar mu lafiya ka zauna da Niger lafiya ka zauna da magar lafiya dukkan wata fitina da tashin hankali da yaki Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka ba mu zama lafiya da sabon arziki na alkhairi wanda bashi da Allah ka bashi mai akwai Allah kara mushi taimaki talakawa shugabannin mu Allah kara musu imani da adalci Allah sa su yi lafiya su are lafiya damar da muke ganin alamun ta Allah ka ba mu ruwan sama mai albarka da na ƙasa mai albarka Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa yaran mu ƴan mata waɗanda ba su zan aure Allah ka aurar da su zawarawo mu Allah ka aurar da su mu masu auren Allah ka zamanar da mu lafiya Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa Allah ka ba mu shi ta hanyar gaskiya Allah subhanahu wataala ka taimake mu ya Allah ka ba mu ilimi mai amfani yara masu jarrabawa bangaren boko a wannan shekara da sauran Muhammadiyya Allah ka sa yaransu su jarrabawa Allah ka ba su ilimi mai amfani Allah ka agaza musu Allah Allah ka daukaka mu Allah Allah ka taimaki makarantun mu ya Allah Allah ka taimaki daliban mu ya Allah Allah ka taimaki malami masu kawo mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.